yayi barazanar mai da martani akan duk wani takunkumi da tarayyar Turai ta sanya mashi saboda gargaɗin wasu ƴan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin Minsk akan dole a farkon wannan makon. ƴan sa'o'i kafin wata ganawa da aka shirya yi a birnin Sochi da ke Rasha da shugaban Rasha Vladimir Putin babban abokin hulɗarsa ɗaya kacala ƙasashen duniya shugaban na Belarus yayi gargaɗin cewa zai bar bakin haure da miyagun kwayoyi su kwarara yammacin kasashen turai shugaban dan shekara 66 ya ce mu muka hana bakin haure da miyagun kwayoyi shiga yankin yanzu sai ku cinye su ku kuma kama su da kanku a wani mataki na nuna goyen baya ga Lukashenko Rasha ta sha hana bada izini ga wasu jiragen saman fasinjoji na turai bi ta sararin samaniyar ta biyo bayan matakan EU da suka ba jiragen su umarnin canza hanyar su ta yadda za su kaucewa zuwa Belarus abinda ya hana gwamnatin Belarus samun miliyoyin kudin dala ta hanyar jiragen anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko inda za a ji cewa magabata da sauran ƴan Najeriya a jihohin arewa maso gabas sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun kirkiro ƴan sandan jihohi ciki har da Tanko Yakasai wanda ya ce batun na cike da hadari daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto
Alhaji Tanko Yakasai wanda ke gabatar da wannan bukata dabda kammala taron sauraron ra'ayoyin al'umma da ya gudana a jihar Kaduna game da kuskurimar kundin tsarin mulkin wannan kasa ya ce koda an kirkiro ƴan sandan jiha kawai za su zama karnukan farauta ne na ƴan siyasan da ke mulki a matakin jihar a wannan kasa
na san hadarin yin ɗan sanda na jiha ko na karamin hukuma babban hadarin sa shine jam'iyyar da take kan gadan karagar mulki duk wanda za a nada ya dauki ƴan sanda aiki zai zama sai dan ko mai goyen bayan wannan jam'iyyar zai dauka to a ƙarshe za a kare ya zama ƴan sandan ba na ƙasa bane na jam'iyyar da take mulki na biyu na zauna na yi lissafi in za a dauki ƴan sanda na jiha kudin da za a kashe musu na albashi da allowance da sayan motoci da gina musu ofisoshi da gina musu gida ko haya da sauran abubuwa da suke wajibi ne ga ɗan sanda za ka ga kudin ya kusa yawan kudin da ake kashe wa gwamnatin tarayya ba mu da wannan kudin in ma za mu samu wannan kudin to zai fi alheri mu ƙara yawan ƴan sandan Najeriya da muke da su za su iya aiwatar da aikin da ake bukata na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasa
sanata Kabiri Ibrahim Gaya shine shugaban ƴan majalisar dattijan da suka gudanar da zaman jin ra'ayoyin al'umma game da kuskurimar kundin tsarin mulkin na jihohi hudun da ya gudana a jihar Kaduna kuma ya ce akwai sauran aiki a gaba
ra'ayin mutane guda 77 ne suka kawo kuma da daman su mun ji su sai dai wanda ba su iya zuwa bayan sun kawo takardar su amma da ba su iya zuwa san bayani ma daga da suna hannun mu za mu duba mu gani bayan an gama za mu kawo majalisa mu zauna mu wasa da tijai mu duba wannan ra'ayoyin mu tantance mu dauki wanda aka fi yarda da shi sai mu kai shi ga majalisa majalisa kuma ta sanata za ta duba majalisa tarayya ita ma za ta duba shikenan sai mu tabbatar mun yarda da su da majalisa tarayya da sanata sun yarda sai kuma a dauki wannan takardun sai a tura jihohi sai mun samu kabibusa uku ne musa jiha na Najeriya sun yarda kan wannan
to ko anya majalisar ma za ta iya karkare wannan aiki na fasalta fasalin kundin tsarin mulki a wannan dan takaitaccen lokacin da ake shirin dinkarar zabe tambayar da nayi wa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo dafta Yahuza Ahmad Getsa kenan
ita wannan kuskurima wani abu ne da ake cewa wato motsi ya filabewa amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kuskurima na dokoki irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko unkula da kuma wasu abubuwa da suke na san zuciya waɗanda suke shiga cikin al'amura na tsarin gudanar da gwamnati zamu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna kuwa don aya ta ji tsoro
mafi akasarin bukatun da jama'a suka gabatar a wurin wannan taro dai sun karkata ne akan karfafa kananan hukumomi ta hanyar ba su cikakken ƴancin gashin kansu da maganar ƴan sandan jiha da baiwa sarakuna dama a kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma baiwa mata wasu gurabe na musamman a harkokin siyasar wannan kasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A karon farko, kasar Jamus ta amince yau Juma'a da cewa ta aikata kisan kare dangi a kasar Namibia a lokacin turawan mulkin mallaka, inda Jamus din ta yi alkawarin ba da taimakon kudin euro na sama da miliyan 1 don tallafawa ayyuka a kasar da ke nahiyar Afirka. Namibia ta yi na'am da amincewar Jamus akan ta aikata kisan kare dangi a kasar da ke kudu maso yammacin Afirka a lokacin mulkin mallaka a karni na 20. Yan Jamus da suka je kasar suka yi mulkin mallaka a Namibia sun kashe dubban yan kabilar Herero da Nama a kisan kiyashin da aka yi a shekarun 1904 zuwa 1908, wanda masana tarihi suka yi wa lakabi da kisan kare dangi na farko a karni na 20, abin da ya lalata dangantaka tsakanin Namibia da Jamus tsawon shekaru. Yayin da a baya Jamus ta amince da cewa hukumomin da suka yi mulkin mallaka sun aikata zalunci, ta shakin amincewa ta biya diya ga kasar. Shugabannin siyasa a kasar Somalia sun amince jiya Alhamis akan tsarin zaben kasar da aka jima da jankirtawa da fatan kawar da rikicin da ka iya ingiza kasar da ke fama da tashin tashina a yankin gabashin Afirka, fadawa tashin hankalin siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Mohamed Hussein Roble da shugabannin yankunan jihohi biyar suka rattabawa hannu ta shimfiɗa hanyar da za ta kai ga yin zaben 'yan majalisar dokoki, wacce za ta fara aiki cikin kwanaki 60. Da yake jawabi a lokacin bikin sanya hana bayan kwanaki 4 ana tattaunawa a birnin Mogadishu, Prime Minister ya ce gwamnati ta kudura aniyar aiwatar da yarjejeniyar. Ya kuma kara da cewa gwamnatinsa na sake tabbatarwa masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma al'ummar Somalia cewa gwamnatin za ta gudanar da sahihin zabe bisa ga yarjejeniyar da aka cimma. Tabbas dukan muna da alhakin tabbatar da cewa mata sun samu kaso 30 cikin 100 na mukamai, a cewar sa. Labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda a Najeriya ake rantsar da sabon hafsan hafsoshin sojin ƙasa, Manjo Janar Faruk Yahaya. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Major General Faruk Yahaya, ya amshi jagorancin ragamar rundunar ɗazu da rana a hedikwatar sojan Najeriya da ke nan birnin Abuja. Bayan da ya danyi shiru na minti ɗaya domin girmama marigayi tsohon babban hafsa, Lieutenant General Ibrahim Attai, daga nan an yi faretin girmamawa da kuma busa begila irin na gidan soja domin karrama sabon babban hafsan. General Faruk Yahaya, wanda bai ce komai ga yan jaridu ba bayan ya amshi ragamar rundunar, nan take aka sallami yan jaridun kuma ya shige ganawar sirri da manyan kwamandojin sojin kasar. General Faruk, wanda mutum ne mai shiru-shiru da son cika aiki, masu sharhi irin su Comrade Kabiru Saidu Dakata na cewa akwai kalubale a gabansa.
Na farko, kalubalen cikin gida, ganin yadda ake zargin badakala mai karfi akan abubuwan da suka shafi siyan makamai ko shi marigayi tsohon hafsan sojojin kasa wanda Allah ya rasuwa ya faɗa a cikin majalisar kasa cewa yana ganin cewa ya kamata a kira waɗanda ake ganin sunansu ya fito a wannan badakala a yi bincike a kansu. Kalubale na biyu kuma shine kalubalen da zai fuskanta na yaki da yan ta'adda, a lokacin da ake tunanin cewa wani bangare na yan ta'addan ya yi karfi har ma yana yakar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta irin su Abubakar Shekau kenan, wanda har Amerika kanta da take ta Najeriya gurin yakar ta'addanci ta saka lada na makudan kudade, wanda ƙarshe ake ganin cewa jami'an tsaro sun kasa kamawa ko kuma kashe shi wannan Abubakar Shekau sai aka samu wata rundina ta 'yan ta'adda su ma sun zo sun ga bayan Abubakar shekau din kuma suna kama komandodin shi wasu suna kashe su da sauransu. So kaga tunkarar wannan rundunar da tafi karfin rundunar shekau da ta gagari jami'an tsaron Najeriya ba karamin kalubale bane a gaban shi da kuma yakar ta'adda na bangarori daban-daban abin da ya shafi masu garkuwa da mutane da mun karɓa kuɗin fansa.
Shi ma Hafsa mai ritaya Aya Komodo Baba Gamawa na mai cewar sabon babban Hafsan na da babban aiki a gaban sa.
Na san shi mutum ne mai nagarta, ya samu ofisoshi dole ne ya haɗa kan dukkan operations nan da ake da su, kuma dama mutum ne wanda yake ya san wayannan abubuwa, yana da experience.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan. Har yanzu dai muna Najeriya, inda masu garkuwa da mutane ke daɗa tsananta ma jama'a a shiyar Adamawa da Taraba, inda har ma ake kwangila akan harkar ta garkuwa da mutane. Salisu Lado, gare ka.
Rashin tsaron a jihar Taraba al'amarin ya yi kamari, domin kuwa masu garkuwa da mutanen sun ma fara canja salo. Bayan sun kama mutane sun anshi kuɗin fansa, za su sake baiwa wasu masu garkuwa da mutanen domin su ma su nemi kuɗin fansa a gurin iyalan waɗanda aka riga aka kama. Duk da cewa kun riga kun biya na farko, waɗancan kuwa in ba a samu an biya kuɗin fansan ba, daga nan sai su ɗauki rayuwar al'umma. Kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da shi ya shaida mana, Alhaji Ubaliman na ɗaya daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su sama da wata guda, wadda ko Allah ya nasara kubutar da su, shine wadda ya tabbatar mana da hakan a lokacin da ake kokarin bai da su ga mahaifarsu.
Muna shiga kwanan makarantar su na zai kafin ga cikin sai ne kawai sai suka kama mu gaba ɗaya mu moto wajen mu goma, mata guda uku da mata na da mu mazaje suka aka tafi da mu. Yanzu dai mu wanda muka fito a yanzu haka yara na guda biyu da mata na da wata matan kuce da yanta da ni kuma da kire ba. Allah ya fitar da mu jiya da daddare.
Kamar nawa ne aka nema a hannunku?
Abinda suka nema a cikin uwanmu ne a 1800 kuma an ba su shekaran jiya, amma tun shekaran jiya suka ce za su fitar da mu, suka jibe da mu, sai suka sa a ranar yau za su kashe mu. Don sun canja mu, sun je sun ba ma wayansu mugaye wanda ba wanda suka kama mu ba, suka ba su damar su kashe mu. To Allah Ubangiji sai kawo mana sauki, kuma aka yi hadari misalin karfe 7 saura, sai ruwan sama ya sauka, sai suka ci haifin zindigaje suka gudu, sai suka bar kofar ma buɗe. Akwai mutane a wajen su an ba kunne su a daki, saboda mu za mu fita mun je mun buga musu kofa, muka ce mu gangariya ba za mu zama za mu fita, mu za mu balle kofar din sai su fita, saboda mutane suka ki mun yi juyin duniya da su, wallahi suka ki.
Daya daga cikin al'ummar da suka yi dandazo domin yi musu jaje da kuma musu addu'a fatan Allah ya kare, Alhaji Idi, wanda ke zama a karamar hukumar Ukari a jihar Taraban, ya shaida mana cewa
akan hanyar taku din kenan, hanyar nusa dimu kenan, hanyar taku a wannan jojo an rufe moton gabaki daya, ana musu gaisuwa abin da ya faru da
su, kuma ina za a gaisu
na kuma da su taku wanda kai hira da shi da ƴaƴan garaji da matansa an masa aiki a jut na jos. Eh, shi mutumin taku ne ya shiga moto a Ukari na ina tafiya ke da aka kama tun wata azumi, to sai yanzu Allah ya fitar da su. Harin da Fulani suka kai abin da ake yin wato tsakanin takun zuwa Katsina Lokal Government zuwa Okun Lokal Government zuwa Donga Lokal Government, wannan tsakanin to Fulani suna kyaran daji, wato suna nan suna bugawa da ainihin kibaye yaran Ghana, ana kiran su yaran Ghana.
To su ma 'yan uwan al'ummar da suka yi nasarar kubuta dai sun shaida mana cewa wannan lamari sun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nasarar kubutar waɗannan al'umma.
Wallahi abin da yake faruwa yankin nafin sun addabe mu da sace mutane su goye. To ga wayannan da wayana ne ga uwan shi da baba na uwa dai uba daya, Allah ya kubutar da shi da matan shi da yaran shi guda uku da shi kan shi da abokin shi.
Allah ya ba wayanda suka yi dalilin fitowa wannan danawa albarka.
To sai mu ce mahukunta dai su sake maza kaimi domin a ga an dakile ire-iren wannan matsalar a jihar ta Taraba. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
An gaida Salisu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka. Mahmud Gareka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta karu tun bayan da aka shiga kan